الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki a farko da ƙarshe da ya sake ba mu damar haduwa a nan masallacin Anas ibn Malik a nan Bauchi a yau 12 ga watan Juma'a al-Ula shekara 1442 bayan hijira 27 ga watan 12 shekara ta 2020 domin ci gaba da karatunmu na darussan fiqhin musulunci daga cikin littafin Umdatul Fiqh wallafar al-Imam al-Muwaffaq Ibn Qudama al-Maqdisi Allah ya rahama gare shi mako biyu da suka gabata muna cikin wannan karatun Allah ya kaddara rasuwar iyata kafin ma mu tashi daga karatun wanda waɗansu suna nan har suka riga ni ma samun labari tawaga daga nan masallacin karkashin jagorancin shugaban wannan darasin da kuma jagora a nan masallacin barista al-Mustafa Suleiman da sauran ƴan kwamitin masallaci sun je sun isar da ta'aziyya a madadin dukkan waɗanda suke zuwa wannan majalisi da ma masallacin da unguwar baki ɗaya ina godiya Allah ya saka da alkhairi kuma dama na riga na sanar da cewa na karɓi ta'aziyyar kowa tun ma kafin ya gabatar da ita abinda muke nema shine a mana addu'a ya zama wannan yarinya Ummu Ma'bad yarinya ce yar shekara 4 ta zama wanda za mu ci moriyar ta a ranar kiyama da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan yaro daga cikin ƴaƴan musulmi ya mutu to wannan yaro yakan zama ya rigayi iyayensa a kofar aljanna yace yana nema Allah ya bashi cetonsu muna fatar da mu da dukkan waɗanda suka rasa yaransu ƙanana Allah ubangiji ya maye musu gurbin wannan bakin ciki na rashi da suka yi da samun tagomashin ceton yaran a ranar kiyama na kuma sanar da cewa na dauke wa mutane dawainiyar ta'aziyya tunda dama ta'aziyya farali ne na kifaya idan wani yayi a madadin waɗansu ya isa to kuma an samu waɗansu sun yi da yawa na kuma ce na dauke koda a waya saboda idan za ku yi hukunci koda da hankali ne kun sani da cewa mutum iri na ban san iya yanayin adadin mutane na ba to in nace kowa zan bashi dama ya mun ta'aziyya zan wahal da mutane kuma ni ma zan wahal da kaina to mutane da yawa ba su fahimci wannan ba sai su dauka cewa a hana mutane damar samun lada ne ba haka bane abu ne dama na mustahabbi idan wanda zaka yi wa ya ce ya dauke maka shikenan kuma dama ba wajibi bane akan kowa sai yayi wa sai yayi da kansa kamar yadda sallar janaza wanda ita tafi ma muhimmanci ita lokacin da na sanda ita ban ce na dauke wa kowa ba duk wanda ya samu dama ya je ita tafi muhimmanci akan ta'aziyar to saboda haka ita ta'aziyya musamman kuma ma rasuwar karamar yarinya ce ba dole bane sai ya zama kowa sai ya samu dama yayi mun karɓi ta'aziyyar kowa kuma mu ma ku karɓi uzurin mu akan haka duk da cewa na sanar da cewa na dauke din amma dole wani lokaci dole sai na kashe waya saboda ko yaushe lokacin da mutum zai bugo daga nan da daga can daga wajen Najeriya shi bai san wani hali nake ciki ba ina bacci ina cin abinci ina sallah ina ban daki zai bugu in ban dauka baransa zai baci ina fata ku fahimci irin wannan in za ka yi kiyasin kar ka yi kiyasi da kanka ka yi kiyasi da mutumin da yake da mutane da yawa ka ce kowa in ya bari sai ya masa ta'aziyya ta waya ai ya samu aiki daidai lokacin da wani ke bugowa zaka ga wani nasa na shiga to wanda zaka dauka kana cikin magana da wannan kana jin kili yana ce masa call waiting to sai zama iya abin da zaka yi kenan sannan a daidai lokacin da shi yake dauka wani kuma yazo yana yin na baki zaka bar shi ne ka saurari na waya ya zaka yi zaka zama gaban mahaukaci haka to wannan dalilin ne yasa nace na dauke wa mutane amma wannan su mai ba za su iya fahimtar me yasa haka yi haka ba saukakawa ne wa mutane da kuma saukakawa kaina kuma mutuwa a wurin mumini ba ta tsayar masa da sauran abubuwa harkokina da karatuna da sauransu ni na ci gaba da su kaddarar Allah madaukakin sarki ta riga ta tabbata shikenan ka karbe ta ko ka ci gaba da harkokinka kai ma ta karata zo ba sai ka tsaye da komai saboda an yi mutuwa ba sai irin wanda ya zama dole akan haka ina fata Allah ubangiji madaukakin sarki ya hakurar da mu gaba daya akan kowace irin jarabawa kuma ya bamu lada akan ta babin rantsuwa wannan shine darasi na 157 idan ba ku manta ba mun fara karanta babin da ya tattara matsaloli da yawa akan rantsuwa to sai lokaci ya kure ba mu kammala ba dan abin da ya rage din shine zamu cika mu biya bashin sa yanzu sannan sai a karanta babin kaffarar rantsuwa sai ya zama shine darasin yau in Allah ya yarda abinda bamu karasa bayanin sa ba shine fadin malam fa in udimatin niyya idan a cikin bayan rantsuwar mutum an rasa niyya an rasa gano makasudin sa ta yin wannan nayin wannan rantsuwar ruji'a ila sababil yamin to sai a koma ga menene sababin da ya jawo yayin rantsuwar wa ma hayyajaha da kuma abin da ya zaburar da yin rantsuwar sai ya kuma makama niyyatihi to sai wannan sababin da ya jawo rantsuwar sai ya zama shine yake gurbin niyyarsa li dilalatihi alaiha saboda wannan sababin shi yake nuna alamar niyyar da ta sa mutum yayi rantsuwar abinda malam yake nufi anan daga nan har zuwa karshen wannan babin shine malam yana so ya gaya mana yaya ake fahimtar rantsuwa idan mutum ya saba ta shin ta kai abinda za a yi kafara ko ba ta kai ba sannan yaya ake yi a gane wata irin rantsuwa ce idan aka saba ta zai sa a yi kafara sannan kuma a fahimci wanne yanayi ne ko da yaya ake gane fassarar rantsuwarka shin irin wanda in ka saba ta sai ka yi kafara ne ko kuma a'a ba irin wanda aka dora maka kafara bane misali shine a baya malam ya ce farkon abin da ake la'akari da shi shine idan mutum mai rantsuwa yayi tawilin da za a iya karba to a karbi tawilin sa ana fahimta idan mutum ya ce rantsuwar da yake nufi rantsuwar da yayin nan ga abin da yake nufi to maganar sa za a karba ba maganar kai da kaji rantsuwar ba ana fahimta tawili shine abin da ya fada abu na biyu shine niyya idan bai fada ga ma'anar sa ba to sai a yi la'akari da niyya niyya kuwa a ina take a zuci me ya kudurta lokacin da yake wannan rantsuwar abu na uku idan ba a samu niyya ba to sai a dubi circumstance shine a dubi yanayi me ya jawo wani sababi wani hali ake ciki har mutum ya yi rantsuwar abu na hudu idan ba a samu sababi ba sai a dubi urfin shari'a a shari'ance a musulunci idan mutum ya faɗi kaza shin wannan abun yana da fassara irin ta shari'a? Sai a dauka, a dauki na shari'a. Idan ba a samu fassara ta shari'a ba, sai a je mataki na biyar, shine fassara ta al'ada. A al'adance, idan mutum ya faɗi abu kaza, me yake nufi? Idan ba a samu ba, sai a je na shida, shine al'urful lugawi, wato al'ada irin ta yare. Wannan lafazin duk wanda ya faɗa ga abin da yake nufi. Waɗannan matakai guda shida su ne matakan da ake fassara rantsuwa. Shin rantsuwar me take nufi, kuma me da me ta haɗa, ta yanda in ka saba ya kai ka yi kafara ko bai kai ba? Idan ya kai, wa abu nawa za ka yi kafara? Sannan kafara ɗin guda nawa? Sannan kuma sai a je ga abin da za a ce wannan abin da mutum koda ya yi rantsuwar, wannan rantsuwa bai saba ta ba, duk da a zahiri ga shi kamar ya saba, saboda waɗannan fassarori guda shida. Ana fahimta? Haka in kun gane wannan muqaddimar, yanzu in muna karanta abin da malam ya ce, daga nan ne za mu gano yaya ake jefa kowace ɗaya daga cikin waɗannan matakai guda shida a cikin inda ya dace. Guda biyun farko malam ya gama su, shine at-ta'wilu wan niyya. A baya malam ya faɗi tawili, ya kuma faɗi mene? Niyya. Menene tawili? Shine mutum ya ce, wallahi zan, mutum ya ce wallahi zai daki matarsa. Wallahi zai daki mene? Matarsa, ko matarsa biyu ne. Yanzu ya zama dole ya daki biyu, tunda mata ya ce, ai kowace ma matarsa ce. Kuna fahimta? Ko ɗaya zai daka, idan zai daki ɗayan, wace ce zai daka? Ko ya ce wallahi sai ya saki matarsa, amma yana da mata biyu. Yanzu dole ko ɗaya ya saka, ko kuma ya yi kafara, haka ne? To in ka zo wacce zaka ce ya saka, zaka ce ya saka duka biyu ko ya yi kafara? To yadda in ya saki ɗaya, ɗayan kuma sai ya yi kafara, tunda ya ce matarsa. Ko kuma idan ya faɗi haka, sai dai ya saki ɗaya, to wacce ce ɗayar? Kuna gane maganar? To shine sai tawilinsa sai ya yi amfani, sai a ce a wacce matar, sai ya ce yawwa wance. Wannan shine tawili. Shi zai fassara da kansa, ba kai zaka fassara masa rantsuwarsa ba. Amma in mutum ya ce wallahi zai saki matansa, kuma matansa biyu ne. In yana da mata uku, ya ce wallahi zai saki matansa, to ana iya cire biyu a cikin ɗaya, an samu jam'i. Amma in matan biyu ne, ya ce wallahi zai saki matansa, dole ko dai ya saki duka biyu, ko kuma mene? Ya yi kafara. Ko da ɗaya ya saka, sai ya yi kafara. Amma in ya ce zai saki matarsa, zai iya waye zama guda biyun kowace ma matarsa ce. To amma yanzu fassararsa da ita za mu yi aiki shine tawili. Kuna fahimta? Sai kuma niyya. Shine mutum ya ce ya saki matarsa wance, kuma matansa guda biyun duka sunansu ɗaya ne. Ya saki matarsa wance, amma bai ce matansa ba, sai ya ce matarsa wance. Yanzu da me za a yi aiki? Niyyarsa wacce ce a ransa lokacin da ya faɗa, wacce ɗaya daga ciki? Kuna gane maganar? Wannan shine tawili da kuma niyya. To sai kuma malam ya ce fa in udimatin niyya, idan an rasa niyya, niyya ba za ta iya aiki ba. Rujua ila sababil yamin, sai a koma kan sababin me ya jawo yayin rantsuwar. Wa ma hayyajaha, menene ya zaburar da yin rantsuwar a lokacin? Fa yaquma maqama niyyatihi, to sai ya zama shi zai zama a madadin niyyarsa. An gane? Mutum ya ce wallahi ba zan zauna da matata a wannan gidan ba, wallahi ba zan zauna da matata a wannan gidan ba. Yanzu akwai mata, akwai kuma gida, akwai kuma zama, abubuwa nawa? Uku. Ya kore ba zai zauna ba da matarsa a wannan gidan. yana da mata kuma yana da gidan da yake zaune a ciki amma ya rantse ya zai barantar da rantsuwarsa in kace niyya ka yayi nisa wani irin niyya ta ya za a fasara niyya to sai a ga me ya jawo ya rantse sai aka samu sun yi fada da makocinsa ne ko ana yawan samun rigima da tashin tashina a cikin gidan sai ce wallahi ba zai zauna da matarsa a nan gidan ba kenan ba yana nufin zai saki matar bane ko zai hana matar zaman gidan ba zai ci gaba da zama da waɗannan makwabtan bane ya ga samu ana ta hayaniya yace kai ni wannan hayaniya ta ishe ni wallahi ba zan zauna da matata a nan gidan ba sai a gane me ya jawo yayi wannan rantsuwar rashin dadin zama da makwabci ko to sai ya zama abinda yake nufi a haka zaka bari kuna bayyana da kyau yana zaman lafiya a gidan ba wata matsala sai matarsa sai ya zama a cikin wannan gidan akwai wata matsalar da take samun matar ita matar ko kuma misali a ce gida ne mai kyau sosai kuma matar tana amfani da wannan gidan ya sakalta ta da yawa sai ce wallahi ba zai zauna da matarsa a nan gidan ba yana nufi wannan gidan ne ba zai yi mai ba ba za ta ci gaba da zama a cikin wannan gidan ba zai canza mata gida matarsa sai ta takura masa in ya dawo sai zai samu ta kulle gidan yayi ta yi tsafta ta yi abu kaza ba ta yi sai ce wallahi ba zai zauna da ita a nan gidan ba yana nufi zai sake ta don wannan gidan ba za ci gaba da zama kuma tana masa ba daidai ba kuna fahimtar magana don haka idan mutum ya faɗi abu sai kai la'akari da me ya jawo to kaga wannan sabab da ya jawo rantsuwar shi zai fassara maka ba wai niyya ba ba kuma tawili ba kun gane wannan matakin fa in udima zalika idan aka kasa gane sababin ma humilat yaminuhu ala zahiri lafzi to sai a lura da zahirin lafazin sa sai a dubi lafazin da ya amfani da shi fa in kana lahu urfun shar'iyyun idan wannan lafazin yana da wani urfi yana da wata al'ada ta fassara shari'a a shari'ance ga abinda ake kiran wannan ga ma'anar wannan lafazin kasalati kamar lafazin sallah wa zakati da lafazin zakka humilat yaminuhu alaihi to sai a dauki rantsuwarsa akan wannan ma'anar a larabcin an ce as-salatu tana zuwa da ma'anar addu'a fa min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kamar su addu'a akwai kuma fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka duka fa salli amma duka sallin iri daya ne wancan sallin sallah wannan salli kuma fa na addu'a to in mutum yazo yace wallahi in bata yi sallah in bata yi as-salatu ai salli aw utalliki salli aw utalliki ko ki sallah ko in sake ki a yace ko ki as-salatu baran karka ce sallah saboda inda Hausa ne kana ce sallah ma'anar ta guda daya ce sai ce salli aw utalliki sai tayi addu'a haka kawai idan bai sake ta ba wannan sai yayi kafara saboda a lafazin shari'a in an ce salli istilahan ana nufi sallah mai ruku'u da sujada da sallama ba ita ce addu'a ba duk da cewa tana daukar ma'anar addu'a kuna gane magana haka kuma az-zakatu asalinta a lugha shine tsarkake mutum tazkiya amma asalinta a shari'a mun an ce az-zakatu mai ake nufi zakka sai ya ce wa matarsa zakki aw utalliki ko ki ko in sake ki kuma ya rantse da cewa idza lam tuzakki sa utallikuki idan baki yi az-zakatu ba zan sake ki kuna fahimta sai tai wani abun da za a iya fassara shi da ma'anar tsarkake kai amma bata bayar da zakka ba yanzu in bai sake ta ba sai yayi kafara saboda az-zakatu a istilahin shari'a shine mene shine bayar da zakka kuna fahimta don haka da irin wannan lafazin da haka ake fassarawa da ma'anar shari'a idan akwai watanawalat sahihahu, kuma amma fa ana nufin wanda ya inganta. Yanzu dan mace dan yace ko ki sallah sai tazo tayi sallar irin sallar almusiqu salatahu, tayi sallar gab tace to ai nayi, to bai zama ba, sai ya cika asalin sallah irin wadda shari'a ta yarda da shi, saboda shari'a ba ta yarda da wata sallah ba sai irin wannan mai nutsuwa. Haka kuma zakka, sai ta dauki dan kadan sai ta bayar, ko kuma zakka ce ta wato abinda za a bayar sai ta bayar da abinda bai kai gurgurdu abinda, ko ta bayar wanda bai cancanta ba, kuna fahimta? Ko zakka ce ta amfanin gona sai ta bayar da dabba, kuna fahimta? To kaga sai ya zama ya inganta tukunna abinda ta yin kafin ya zama irin wanda shari'a ta yadda da shi. Kuna fata ana fahimta ne? Walau halafa la yabi'u fa ba'a bay'an fasidan, inda mutum zai rantse cewa shi fa ba zai tsayar ba, ko ba zai yi cinikayya ba, fa ba'a bay'an fasidan, sai yayi cinikayya amma cinikayya irin wanda yake rusasshe a shari'a. Lam yahnas, to ba zai zama ya kare rantsuwarsa ba, ce wallahi ba zan sayar da komi ba, wallahi ba zan sayar ba, ko ba zan yi cinikayya ba, wallahi a yau wallahi ba zan yi cinikayya ba. Sai yayi cinikayya irin wadda in an yi ta shari'a ba ta yarda da shi ba. Kamar me? Ba mun karanta babin cinikayya ba? Kamar yanzu da alade misali, to suka ce wannan ba zai zama, tunda shari'a ba ta san shi ba, ba ta yarda da wannan cinikin ba, to duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba za a kirga shi a matsayin wato a wajen al'urfu shari'i za ta karbe shi ba, sai an yi cinikin da shari'a ta yi approving dinsa. Kuna gane maganar? Kafin a ce mutum ya karya rantsuwarsa da har zai iya kafara, illa an yudifahu ila ma la yasihu bai'uhu, sai dai in mutum a cikin rantsuwarsa ya ce zai, yayi rantsuwa cewa zai sayar da abinda bai inganta bane, wallahi ba zai sayar da abu kaza ba, sai ya faɗi abinda dama sayar da shi bai halatta ba, amma sai ya sa a cikin rantsuwar kalhurri, kamar mutum ya ce zai sayar da, kamar mutum ya saida da, kaga haramun ne saida da, ko ɗansa ko ɗan wani mutum kenan, wal khamri da saida giya, fatatanawalu yaminuhu suratal bai, to wannan shine wanda rantsuwar za ta shigar. Amma in dai mutum bai yi wannan tokaciyar ba, to shari'a za ta dauki irin wanda ta yarda ne kadai, wanda shari'a ita ba ta yarda da shi ba za ta ce wannan maganar banza ce, wa innam la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, in mutum ya faɗi maganar da shari'a ba ta yarda da shi ba, to ba a masa hukunci akai a cikin babin rantsuwa. Ana fahimtar wannan? Yanzu in kuna biye da mu, mun gama da tawili, mun gama da niyya, mun gama da sababi, yanzu kuma mun gama da urfi irin na me, irin na shari'a. Wa in lam yakun lahu urfun shar'i, idan babu al'ada ta shari'a ko fassara shari'a akan abun, sai a je na gaba. Wa kana lahu urfun fil 'ada, sai zama abun yana da al'ada, ai yana da abun da aka san shi da shi a al'adance ba a addinance ba. A al'adar ku in an faɗi abu kaza ga abin da ake nufi, to wannan al'adar taku nan yanzu ita za ta yi aiki. Karrawiya, kamar arrawiya, arrawiya ita ce gora irin wanda ake makalawa in za a yi tafiya a cika ruwa a ciki a daɗe ana sha ɗin nan, shine mazada. Amma kalmar arrawiya ɗin, arrawiya ai daga riwaya ce, ita ce shayar da, bi ma'ana abin da ke shayarwa ko abin amfani wajen shayarwa. Da ya kamata a yi amfani da wata kalmar daban a ce mazada misali, kamar sai ana amfani da kalmar rawiya abin shayarwa a larabci. To in an ce abin shayarwa, sai mutum ya yi rantsuwa cewa wallahi ba zan sha ruwa da rawiya ba, inda a yare ne zalla, ba a yi amfani da al'ada ba, da kofi na gilas ko na roba ko na kwano, da koko da gorar an gane daga sha ta bakin famfo daga sha ta guga daga sha ta daro duk wannan abun rawuya ce ai ko duk dai abun da ka sha da shi ne amma a al'adance in sun ce rawuya suna nufin gora don haka gora kadai ake nufi anan saboda abinda al'ada take nufi da shi za a yi aiki kuna ga da maganar wazaina haka kuma kalmar za'ina za'ina ita ce mace matar mutum amma a larabci ma'anan az-za'ina shine al-markab abun hawa to sai ana amfani da shi akan matar mutum to idan mutum ya rantse yace wallahi la yarkabu za'inatahu ko la yatqu za'inatahu an gane to za'ina anan in kace zaka yi amfani da asalin ma'anarta zai iya daukan kowane da mota da jirgi da wane ne duk ya shiga ciki har kujera ma duk abin da mutum zai iya hawa kai amma yanzu anan ma'anarsa a istilahin su suna amfani da shi akan mata to don haka idan mutum yayi rantsuwa ya faɗi kalmar za'ina ba za mu je waccan ma'anar ba sai mu zo a istilahi yanda suka saba me ake nufi da shi kun fahimta humilat yaminuhu alaihi to za a dauki rantsuwarsa akan abinda ake amfani da wannan kalmar al'adas to ga misali falau halafa inda mutum zai rantse la yarkabu dabbatan cewa wallahi shi ba zai hau dabba ba wallahi ba zai hau dabba ba fa yaminuhu ala alkhayl wal bighal wal hamir to rantsuwarsa ta takaita akan doki da alfadari da jaki in an ce ba zan hau dabba ba wace dabba ce aka saba hawa al'ada eh to sai mutum ya ce wallahi ba zai hau dabba ba sai ya hau rago me ya hau dabba yana da katon zakara sai ya hau me ya hau ya hau dabba ai ko ya hau saniya ba ana hawa ba to amma in mutum ya ce wane ya hau dabba a tunaninka al'ada me ya hau ɗaya daga cikin waɗannan ne saboda su ne waɗanda Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha su ne wanda aka saba hawa ba wai don ba a hawa waɗansu ba amma su aka saba don aka a al'ada rantsuwarka ana la'akari da al'ada me kai me yake nufi don aka kar mutum ya ce wallahi ba zan hau dabba ba sai ya hau wani abun da ba wannan ba kuma ka ce ya kare rantsuwarsa kuna gane maganar wa in halafa la yashmur raihan fa yaminuhu ala alfarisi inda mutum zai rantse cewa shi ba zai sansani ganyen turare ba ganyen kamshi to rantsuwarsa ta shafi ganyen kamshi ne na ar-rayhanul farisi ganyen kamshi na farisa wanda a lokacin da shi ake amfani wajen yin turare akwai ganyayyaki da yawa masu kamshi amma wanda ake turare da shi shine ar-rayhanul farisi kuna fahimta sai mutum ya ce wallahi ba zai sansani ganyen kamshi ba sai je sansani fulawa fure kenan sai sansani wani ganyen mai kamshi wanda ba irin wancan ba to ba za ka ce kafara ba saboda wannan fa yana magana kan al'adarsu ba dole bane ta zama a yanzu a al'adarmu ka gane ne yanda kai ma a taku al'adar zaka iya amfani da ita kuna ganewa ko yanzu in mutum ya ce wallahi yau ba zan hau abun hawa ba kura bayinta zai zama dabba ne kadai hadda me babur da mene da mota da mene da keke in mutum ya hau bishiya fa bishiya ba abun hawa bane gado ba abun hawa bane to amma ya kare rantsuwarsa sai yayi kafara to shine sai ka gane a urfin ku yaya ake amfani da wannan kalmar kura bayinta kafin a ce mutum kafara ta kama shi mala yace washawa'u huwa al-lahmul mashwi haka in mutun ya rantsa yace wallahi yau bazan ci gashi ba to ana nufi nama gasashe ne wallahi yau bazan ci gashi ba to kaga in yace masara gasashiya ko yace tumu kun san tumu eh dan bariki ba san tumu ba to ko yace tumu wannan ba za ka ce masa ya kare rantsuwarsa ba saboda asali ba a saba ce masa gashi ba a ce za ka ci gashi ko za ka ci suya ko za ka ci mene to kaga farfesu kaji fadaye to din mutum yayi wannan rantsuwar to kowa ya in mutum ya rantsuwa sai a dauke shi a al'ada in ya fada me yake nufi an gane wannan wa in halafa la yata umra'atahu hanitha bi jima'iha in mutum ya rantsa yace wallahi ba zai taki matarsa ba to menene zai karya masa rantsuwar sa in yazo ya same ta tana tsaye sai taka kafarta yace ko ba zai taki matarsa ba kuma ya same ta ya taka ta da yazo wucewa ya tace ta sai yayi kafara ba zai yi ba menene abin da zai karya masa rantsuwa shine sai ya sadu da ita saboda shine aka saba a al'ada an ce ya taki matarsa ba ana nufi ya take ta da kafa ba an gane wannan wannan duk kun ga ana magana akan yadda ake gane yadda ake amfani da zance ai kowani yare ba wai dole sai a larabci ba da yaren ku me ake nufi wa in halafa la yata'u daran idan mutum ya rantsa yace wallahi ba zai taka gidan nan ba ba zan sake taka gidan nan ba kun gane halafa bidukuli ha kaifa makana to mutum rantsuwar sa ai hanisa bidukuli ha kaifa makana mutum ya karya rantsuwar sa duk irin yadda ya shiga yace wallahi bazan taka gidan nan ba me takawa asalin ma'anar takawa ba shine ka sa kafa ka taka ba kuna bayinta shi sai bai taka ba sai ya shiga da keke sai ya tsaya ya rike burki sai ya ce a sa standa ya taka amma al'adan cefa ya taka gidan kuna bayinta ko yace ku goye shi ku shakka ya riga ya rantsa ko ba sai ka fara ya ce wallahi bazan taka gidan nan ba sai ce a goye shi akan shi sai aka goye shi aka shiga da shi yayi hidimar sai ya fita ya taka gidan ya taka mara ƙarya yake yi wa in halafa la ya'kulu lahman idan mutum ya rantsa ya ce wallahi ba zai ci nama ba wala ra'san wallahi ba zai ci kai ba wala baydan wallahi ba zai ci kwai ba sayaminhu ala kulli lahmin to rantsuwarsa ta shafi kowane irin nama wa ra'sin da kowane irin kai na kulli hayawanin na kowace irin dabba wa bayduhu da kuma kwansa mutace wallahi ba zan ci nama ba kuna fahimta to akalin yanda zaka dauka in dai ba a farko akwai niyya ko karku manta ko tawili ba in akwai wannan sai a karbi nasa ce wallahi ba zan ci nama ba sai a kawo naman akuya sai ce ina nufi naman saniya shine wanda likita ya hana ni ci saboda ya ce a daina cin naman babbar dabba shi ne sai a karbi tawilin sa idan shi yake nufi da ransa amma in mutum ba wata niyya a ciki to mutum ya ce wallahi ba zan ci nama ba to wani nama yake nufi kowane irin nama ya shiga kuna fahimta ba zai ci nama ba amma sai ya gulman wani sai kace to ai ka ci naman mutum a al'ada a hankali zai dauki wannan ma'anar yawwa amma sai ya ci kaza ku kuma duka kuna cin kun dauka jan nama ne sai ya ci kaza ya karya rantsuwa ko bai karya ba ya karya tunda nama ya ci kifi ma nama ne ko wa min kullin takuluna lahman shi ma nama ne saboda kai mutum yace wallahi ba zai ci nama ba duk wani abu mai sunan nama ya shiga ciki sai dai in niyyarsa ko tawilin sa ya canza shi haka kuma yace wallahi ba zan ci kai ba ha me wani irin kai ake nufi kan dabba mana saboda kan dabba ne aka san ana ci ha kuma kwai yace wallahi ba zai ci kwai ba to duka ɗaya ne mana yace wal udmu kullu ma jarat al adatu bi akli al khubz bihi abinda ake nufi da al udmu shine miyar gurasa ko mahadin cin gurasa yafi sauki a wurin larabawa sai ce kullu ma jarat al adatu bi akli al khubz bihi duk abinda aka saba cin gurasa ko burodi da shi a matsayin mahadi shine ma'anar al udmu don haka sai mutum yazo ya rantse sai ce wallahi ba zai ci gurasan nan da miya ba wallahi ba zai ci burodi da miya ba kuna fahimta to ce irin miyar
am ai an saba yin amfani da cin gurasa ko burodi da miya amma ai ya bambanta wace irin miyar ga wadansu suna amfani da min ma'in miyar da za a ce ruwa ruwa ce au jamidin wasu ma suna amfani da abu daskararre kallahmi ya zama da nama ne za a hada a ci gurasar ba ana haka ba ai shi ma mahadi ne walbaidi wasu su ci da kwai walmilhi wasu su ci da gishiri haka ne waljubni wasu su ci da jubna jubna shi ne cheese shi ne mai daskararren mai wanda ake amfani da shi a hada a ci wazaitun wasu su ci da zaitun in mutum ya ce wallahi ba zai ci gurasa da miya ba yana nufi zai ci gurasa zalla duk abin da ya hada ya ci da shi ya shiga cikin rantsuwarsa kuna fahimtar maganar sai dai in niyyarsa ta nuna miyar kaza yake nufi wa in halafa la yaskunu daran in mutum ya rantse cewa ba zai shiga wani gida ba tanawala ma yusamma sukna to ya shiga ya hada dukkan abinda yake iya daukan sunan wurin zama ba dole sai gida ba wallahi yau bazan kwana a cikin gida ba wallahi yau bazan kwana a cikin mutum yace wallahi bazan kwana a gida ba zai iya daukan ma'anan a gidansa sai dai kwana a wani gidan amma mutum yace wallahi yau bazan kwana a cikin gida ba ko a cikin kowane gida bazan kwana ba sai kwana a class kuna fahimta shine suka ce tanawala kullama yusamma duk abinda za a iya ce wurin zama ne yana nufi zai kwana a waje kenan baka duk wurin zama ko kwana a cikin aji ko kwana a rumfar kasuwa ko kwana a masallaci ai duk da ya kwana tunda yana so ya nuna cewa ba zai kwana a ciki bane zai kwana a waje to amma sai amfani da gida duk ya hada sai dai in niyyarsa a lokacin ko kuma tawilin sa yana nufi wuri kaza kuna bayinta ba in kana sakinan biha idan mutum yana cikin gidan sai ce wallahi bazan kwana a gidan nan ba ko wallahi bazan zauna a gidan nan ba kai wallahi bazan zauna a nan gidan ba fa aqama ba'da ma amkanahu al-khuruj minha sai ya ci gaba da zama bayan an samu gurgurdun lokacin da ya kai a ce ya fita sai ya ci gaba da zama hanifa to wannan ya kare rantsuwarsa sai yayi kafara yace wallahi bazan zauna a nan gidan ba kuma sai ya ci gaba da zama kuna fahimta to ya kare rantsuwarsa yana fada ya tashi ya fita idan ya kai gurgurdun yanda a hankali reasonably ya kamata a ce yanzu ya kai a ce ya fita ya ci gaba to wannan ya kare rantsuwarsa wa in aqama li naqli qumashihi amma in ya tsaya saboda kwasar kayan sa ne ya ce wallahi bazan zauna a gidan nan ba sai ta sai fara kwashe kaya kamar mace ce ta ce wallahi bazan ci gaba da zama a nan gidan ba to tunda ta rantsa ta fita kuna fahimta in ba haka ba kuma tayi kafara idan dai har cikin zuci ta bada to amma sai mutum ya tsaya sai fara kwashe kaya to wannan ba za ka ce ya kada rantsuwa ba saboda abinda dama dole sai an yi kafin a fitan ne yake yi don haka akwai alamar shirin fitan kamar kai ne ka zo fita sai layi ya cika sai aka bata maka lokaci kafin ka fita kai minti 5 kaga wannan ba za a ce ka kada rantsuwarka ba tunda a kokarin fitan ne to ko kuma ka fara fita sai ka tuna da abu kaza bari ka dauko wannan duk baka zauna ba za a ce ka kada rantsuwa ba au kana laylan ko kuma ya zama a cikin dare ne fa aqama hatta yusbih sai ya zauna sai da aka wayi gari don tsoron in ya fita akwai abin da zai iya cutar da shi au kafa ala nafsihi ko kuma mutum ya zo fita sai ya ji tsoro sai ya ji tsoro ya ji motsin barayi sai koma ya makale kaga wannan ba shi da kansa ne ya zauna ba dalili ne ya zaunar da shi wannan hatta amina har sai da ya samu nutsuwa ya samu zaman lafiya lam yahnas wannan ba za a ce ya kare rantsuwa ba kun bayyanci wannan waɗannan duka bayanan nan da malam yayi kamar kawai ƙarin lissafi ne yadda zaka iya gane yadda ake fassara rantsuwa amma asalin karatu wanda shi muka fi so mu bada muhimmanci shine babu kafaratul yamin shi za a karanta yanzu na
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd يقول المصنف رحمه الله باب كفارة اليمين وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزي ولا يكفر العبد إلا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام
ina da fahimtar cewa dan lokacin da ya rage ba zai isa mu iya karanta wannan babu kuma mu bashi haƙƙin sa ba haka zamu karanta mu fassara amma zamu jinkirta sharhi da bayanin sa sai ya zama shine karatun sati mai zuwa in Allah ya kai mu wanda zamu yi ranar Lahadi kadai kamar irin yanda muka yi na wannan satin sannan kuma dama akwai wata mas'ala da nake so dan samu faragar lokacin dan sokata yanzu mun samu wannan dama in muka gama sai in shigar da ita shine dan bayani a dunkule akan waɗansu nau'uka na kasuwanci da ake online a yanzu wanda suke ta bullowa sabbi to ina so ya dan samu dan dogon lokaci kuma ba a cikin tambayoyi ba a cikin karatu don haka in Allah so ya yarda in muka zo sati mai zuwa shi zamu yanzu dai abinda malam ya ce babu kafaratul yamin babin kafarar rantsuwa abinda ake nufi da kafara kalma ce wanda aka ciro ta daga wato abin nan at-takfir kuma shine at-tanqiyatu at-tanqiya shine abin ne abu asalin kafara tunda manufarta ita ce abin ne laifinka kuma laifi ko kuskuren da kai shari'a ta samu ta makaran gome ta hanyar ta dan saka ka dan yi wani abu don a boye laifin naka to shi yasa aka sa mata suna kafara an gane abinda kai a zahiri ya zama filin nan ka boye shi ta hanyar yin wani abin da zai lullube shi don asalin ma'ana at-takfir kenan shine boye abu ko binne shi zan dan yi mukaddima ne akan ma'anar kafara sai zama mun zo sai mu yi magana akan rantsuwa kadai mun ji kalmar kafara a cikin babin azumi dangane da mutumin da ya karya azumi da gangan a yinin ramadana ta hanyar jima'i mun ji bayanin kafara mun kuma ji bayanin kafara a cikin bayanin aure a babin zihari na duk mutumin da ya yi zihari wa matarsa sannan a cikin babin annazir wajen bakance mun ji bayani akan kafara sannan yanzu kuma ga kafara ta rantsuwa a nan gaba muna da babbar kafara ita ce kafara ta kisan kai wanda za ta zo a cikin kitabi na gaba bayan wannan to abin da nake so mu fahimta akan kafara shine ita kafara bayan mun ji ma'anarta a yaren larabci abinda ake nufi da ita a shari'ance shine qurbatun wajibatun aw mustahabba jabran aw ta'ziman أو زجرا أو تحلة أو محوى لذنب shine duk wani abun neman kusanci ga Allah irin wanda ake yi ko dai ya zama wajibi wanda shine galibi ko kuma ya zama mustahabbi ne wanda shine kadan wanda ake yin sa ko dai saboda ayi dori wa wata karaya ko kuma saboda a nuna girmamawa ga wani abun da shari'a take girmama shi ko kuma don a tsawatar ga wanda ya aikata don gobe kar ya kara ko kuma don a halartar wa wani rantsuwarsa don ya samu dama yayi abinda da ya rantse ba zai yi ba ko kuma don a gafarta masa zunubin da ya aikata waɗannan abubuwa guda biyar su suke jawo kafara kafara qurba ce asalin ta ibada ce tunda ba wanda ke sa kafara sai Allah duk abin da zamu ji na babin kafara ana yin sa ne domin neman fada a wurin Ubangiji akan wani abu da kai na kuskure ko wani abu da kai bai cika ba don ka samu Allah ya maka ciko ko kuma kuskuren Allah ya danne shi a wuce wurin wannan shine ake nufi kafara asalin kafara wajibi ce galibin ta wajibi ce takan zama wajibi idan kafara ce ta kisan kai takan zama wajibi idan kafara ce ta zihari takan zama wajibi idan kafara ce ta karya azumin ramadana ta hanyar jima'i da rana takan zama wajibi idan kafara ce ta rantsuwa irin wannan da yanzu muke magana amma ana samun kafara mustahabbi kamar kafaratul majlis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da kuka zauna a majalisa aka yi dan hira to in kun zo tashi ko aka yi zance ko kuma kai da kanka ka zauna kai kadanka akan bakin titi kaga mutane suna ta wucewa ko ka fada ko ka tuna mummuna to sai ka yi wannan kafaratul majlis wannan kafaratul majlis yinta mustahabbi ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya zauna a wuri sai yayi wannan kafin ya tashi to za a gafarta masa abin da ya faru a wurin kuma kun san duk inda muka zauna ai muna sabo to wannan ba za ka ce wajibi bane tunda in mutum ya tashi bai ba ana bin sa bashi ko ya saba wa Allah a'a mustahabbi ne yin ta kaga ita ma kafara ce tunda annabi ya kira ta kafara to ana yin ta ne saboda dalili ɗaya daga cikin biyar na farko ya zama jabran ya zama saboda cike gurbin wani abu ne wani tasgaro aka samu sai a ce ka cika ka dora Allah madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani dangane da wanda yake aikin haji wala tahliqu ru'usakum kar ku duku aske kai in ana aikin haji in kuna cikin ihrami to amma Allah madaukakin sarki yace faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi wanda bai da lafiya ko kuma yana da ciwo a kansa yayi kuraje ko kwari wanda dole sai ya aske gashin nan kafin ya samu lafiya to zai iya askewa amma daga baya sai aka dora masa kafara fa fidiya sai aka ce yayi fidiya wannan abin da aka dora masa ai ba an yi akan yayi laifi bane don an yarda ya aske amma sai aka ce yayi nan an ce ai don me don ai ciko ne ba don an yi laifi ba saboda askewar ba laifi bane amma me yasa aka ce sai kai kafara saboda da lada za a samu yanzu ka aske ka rasa ladar to in kai wancan sai a cike maka ladar shine jabran an gane wannan sana ana yin sa ta'ziman saboda nuna girmamawa ita ce kafara ta kisan kai don nuna girmamawa ga ran dan adam duk wanda ya kisa ta hanyar kuskure wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrim duk wanda ya kashe mumini da kuskure to kuskure laifi ne rabbana la tu'akhidna in nazina aw akhtana in an yi kuskure ai Allah baya kama mutane kuma inna Allah tajawaza li an ummati al-khata Allah ya yafe wa al'ummata al-khata to kuma sai aka ce kuma bayan ya yafe kuma yace kai kaga ashe ba laifi kai bace ne me yasa ake wannan ta'ziman don girmamawa ne garan dan adam an gane wannan manufar shi yasa in ka kashe mutum biyu ka fara biyu in ka kashe mutum guda ka fara guda in ka kashe mutum goma ka fara goma saboda kowace rai ai bata fi wata ba don aka don girmamawa ga wannan ran da wancan ran da wancan ran inda mutum ya gane fiqihu ba ma zai fara tambaya cewa wanda ya kashe mutum biyar kuma ya ka fara daya ba ai bai ma yi abin nan ba kamar yadda in mutum biyar suka tadu suka kashe mutum daya ai ba za a ce bari a kashe daya a madadin su ba duka sai an kashe su to haka shi ma in ya kashe biyar sai yayi kafaran duka biyar din kuna fahimta au zajran ko kuma ya zama mutum zai yi kafara ne saboda a ja masa kunne akan wani abinda yayi kamar kafara rantsuwa saboda a jawo mutum kunne don Allah ya ce wafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku kar komai ka rinka rantsewa amma an duka rantse sai aka ce kai can ma ka rantse sai aka ce kai to mutum jin tsoron kafara zai sa ba zai rinka yawan yin rantsuwa ba kaga ya zama zajir kenan na hudu shine tahilla mutum ya asa shi kafara saboda kafara ta halaltar masa abinda da ya haramta kamar mutum ya haramta wa kansa wani abun da Allah ya halatta masa yace wallahi bazan sa'ai yace bazan sake cin abu kaza ba ai ba haramun bane yace to yana so ya halatta wa kansa ya cin kaga sai a ce sai kai ka fara ga abun ka sake ci ana fahimta da kyau kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda aka yi a gidansa Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum abinda zaku halattar wa kanku rantsuwan da kuka yi to sai na karshe au mahwal lidam ko don mutum ya samu ya kankare zunubin da ya aikata Allah madaukakin sarki ya hana karya azumi da Ramadan da rana ko ta hanyar ci ko ta hanyar sha ko ta hanyar jima'i sai mutum ya yi jima'i idan aka tashi yayi kafara kaga ba jabran bane ba ta'ziman bane ba zajiran bane ba kuma ta hillatar bane an sa ne saboda a yafe masa wannan zunubin da yayi saboda babban laifi ne a ce ka karya azumi da rana to sai a ce sai ka zo kai kafara an ninka maka wannan azumi kwa ɗayan sau 60 kaga wannan daga ji ai ka san punishment ne an bayinta to wannan sai ya zama saboda ya zama kafara na laifin da ka aikata waɗannan abubuwa guda biyar su ne abin da ke sa ayi kafara waɗansu mun ji su a baya waɗansu kuma za mu ji a nan gaba to mun ɗanyi wannan muqaddimar ne saboda kowa ya fahimci menene mecece kafara kuma nan gaba in ka ji ka gane gurbin kowace kafara amma yanzu dai abin da yake da ya shafe mu a nan shine kafara ta rantsuwa wanda mutum yayi wanda kuma za ta iya zama wato ko dai wato kafara ce da za ta zama akan rantsuwar da mutum yayi shi kansa akan ba zai yi ba sai zai saba ko kuma yayi rantsuwa akan wani sai wancan din ya saba masa kace wani karka je wuri kaza sai ya ce zan je sai ya ce wallahi ba za ka je ba shi kuma sai ya je ai ya jibga maka sai kai kafara kuna bayinta ko sai kai kafara ko kace wallahi wane chak ai wallahi wane ba zai ci zabe ba sai an kwamsa maka ya ci dole sai kai kafara kuna fahimta ko yawa to wannan dalilin sa shine saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutumin da yake da daraja a wurin Allah da law aqsama ala llahi la abarahu bimaana la abara qasamahu da mutum zai rantse a badadin Allah ya ce wallahi wane ba zai kaza ba ko abu kaza ba zai faru ba sai Allah ya kubutar da shi to amma in ba a kubutar da kai ba fa kace wallahi yau ba za a yi ruwa ba sai aka yi to fa kafara ta kama ka waɗannan sune abubuwan da zamu karanta a cikin sati mai zuwa a cikin darasi na gaba da yardar Allah. Abinda muka faɗa a darasin yau ya zama daidai, Allah ya ba mu lada kuskure kuma ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.